بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، يا أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقار جلد وجرم الله سبحانه وتعالى ديدادم وانا يني ميتارون البركة يني الاربا وانا يو لساكم يأي ديدا إشيرين ديدي غوتن بيارنا مسلين شيوتن جمادن الأولى يو هجران لشكارة دبود دريهدو دا أربعين دا hudu daidai da 16 ga watan 12 miladiya 2022. Barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na Usman bin Affan dake wannan unguwa ta Hamud Kafi bypass nan fadar jihar Gombe, domin ci gaba da darasi cikin littafin mu na Sufatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallama, littafin babban malami al-Allama Sheikh Muhammad bin Salih al-Usaymin rahimahullahu ta'ala, wanda muke gabatar da shi cikin wannan masallaci a daidai wannan yini a cikin kwanakin mako. Idan mun duba lissafin yau tsakanin mu da Ramadan, muna kasa da kwana 100 kenan, 20 ga watan Jumadin al-Ula. Tsakanin mu da Ramadan kasa da kwana 100. Allah ta'ala ya kai mu da imani, ya sa mana cikin waɗanda za su riski wannan wata mai albarka, ya ba mu lafiya da rayuwar da za mu yi ibada a cikin Allah ta'ala ya karɓa mana. Idan ba manta ba, muna cikin alƙa'idattani azimatan, wasu ƙa'idoji guda biyu da malice ƙa'idoji ne masu girma. Ƙa'idattani azimatan, ta farko shi ne dacewa da sunna. Dacewa da sunna ya fi tarun aiki farla a gun Allah subhanahu wa ta'ala. Isabatu sunna afdalu min kasratil amal, shi ne ka'ida ta farko. Kai abu a dace a sunna, to ya fi farla a kan aikin da bai dace da sunna ba, kuma duk yawan wani aikin. Mala ya kawo mana misalai har game da aikin haji da umara, game da azumi, game da rakatanil fijiri, duk ya yi bayani. Indai kana bibiyar mu ka ji abin da malam ya ce. A yau kuma insha Allah za mu tashi ka'ida ta biyu, alƙa'idatu thaniya, a shafi na 171. Kuma wannan shine darasinmu na 71 a wannan littafi. Akwai dan kuskure da aka samu a lissafin darussa da muke yi. Lokacin da muka yi darasi na 46 sai muka yi sabaqul lisan, ma'ana sai bakinmu ya kai mu gaba, sai muka ce darasi na 48 a baki a lissafin muka ƙetare, amma a karatun daidai yake tafiya. An fahimta, musamman yanzu da yake karatun namu ya samu ci gaba, an sa shi wata maktaba, wata konzuma da tara ilimi na malamai ta darul fikir, wanda dukkan wani ɗalibin ilimi ya bibiyar wannan shafi domin tsintar karatutuka na manyan malamai a ciki. To wannan karatu namu shi ma Allah mai tagoma shi ya samu shiga cikin wannan layi. Saboda kaman masu bibiyar mu ko a can ko a nan, to idan an ji lissafin ya saba, to karatun bai saba ba. Mun samu matsala ne daga 46 sai muka ce da 8, ba mu ambaci da 7 ba. An gane ko? Amma karatun daidai yake tafiya. Duk wanda zai duba littafin daidai yake tafiya insha Allah. Allah ta'ala ya mana albarka kuma ya samu dace. Inda za mu tashi kamar yadda na faɗa, shafi na 171. Kuma wanda shi ne darasinmu na 71 a littafin insha Allah. Maliki cewa alƙa'idatu thaniya, ƙa'ida na biyu, al-ibadatu iza waradat ala wujuhin mutanawwi'a. Ƙa'ida ta biyu daga cikin ƙa'ida mai girma shine idan aka samu ibadoji, yine ibadat jam'i ne na ibada, idan ibadoji nau'i na ibada suka zo suka gangaro bisa tsari na nassi ala wujuhin mutanawwi'a saka zo da suffa daban-daban-daban an fahimta ibada ce dai amma ta zo da fiskoki kamar uku ko hudu wata ma biyar shida amma ita kadai ce mu dauka kamar misalin tahiyya tahiyya a sallah daya ce da tahiyyan farko da ta biyu amma ta zo da siga mutanawwi'a akwai tahiyar anana Aisha akwai tahiyar Abdullahi dan Abbas akwai tahiyar Abdullahi dan Umar akwai tahiyar Abdullahi dan Mas'ud akwai tahiyar Ma'udhu bi Jabal kuma kowanne akwai bambancin alfaz tsakanin wannan da wannan an fahimta amma duk siga tahiyyar ne to idan ibada ta zo da irin wannan tsari ita kadai ce amma ta zo da nau'i 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 to sai malai ce fa innaha tuf'al ita ma wannan ibadar yanda za a aikata ta ala hadhihi wujuh bisa wannan tsari da fuskoki da suka zo da ita kuma wannan iya cikin abin da ya kamata ahlu sunna a yoyoye a dawo dan domin makalewa abu daya a harkar addini kuma ga goyen bayan hadisi sun tabbata wannan abin ya zo da wujuhin mutanawwi'a to nan gaba kadan abin in ya zo za a iya samu wa'ansu musulmai sun inkarin sa an bayyana matkar za mu karanta amma a ce wajen aiki ba ma dabbakawa to akwai yiwuwar nan gaba kadan idan wani ya zo ya ce zai dabbaka to akwai yiwuwar za a samu matsala an bayyana in dai har mun yadda karatun daidai ne mun tabbatar da kan cewa hadisan ingantattu ne to wajibinmu mu dawo mu dinga dabbaka su a cikin aiki amma idan muka makalkalewa abu daya duk da sauran mun tabbatar ingantattu ne to akwai yiwuwar wani lokacin in abun wani yace zai ta dabiqin sa to shikenan za a dinga samun daru da rigima ta shi hankali wannan kuma gaskiyar magana cin amanar ilimi ce akwai abubuwan da yawa sunana a cikin addini sai mu rike daya mu makale masa shikenan amma sauran sai dai mu karanta mu wuce amma ba za mu yi aiki da su ba misali kamar tasbihi da ake bayan sallan farilla subhanallahi 33 haka alhamdulillah haka wallahu akbar to akwai gunda yazo 25 biyar za a yi akwai gunda yazo 10 10 za a yi an fahimta kamar sallama a sallah akwai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bangaren dama assalamu alaikum wa rahmatullahi bangaren hagu akwai assalamu alaikum wa rahmatullahi bangaren dama assalamu alaikum wa rahmatullahi bangaren hagu akwai assalamu alaikum kai guda daya to amma sai mu samu ɗebo makalkale mata shikenan yanzu wani iya tafiya ya je wani masallaci limamin ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya ce ya zo da wata bidiya kuma gaskiya ba ne domin ba a saba ba kuma abin ya zo a karanci inda ka samo sallama biyu in ita kake yi inda ka samo sallama ɗaya in ita kake yi to a nan mai wannan guda uku ya samu shi ma an fahimta so daga wajibi ne in karatu ya zo a dinga kokarin dabbaka shi a cikin aiki wanda za mu taimaki rayuwar yan baya mu fidda su daga cikin sabani mu fidda su daga cikin jidai da jayayya an fahimta na to sai malaki cewa ala hadha marra wa ala hadha marra in abi ya zo guda ɗaya ya zo da siga daban-daban to wajibi ne wajen aikata shi ma'aikata da wannan sigogin yau mi kaza wani lokacin mu aiwatar da kaza an fahimta wa fi zalika fawaid annau anta sunna idan tazo bisa tsarin aiki guda daya tazo da fiskoki daban-daban to bin wannan fiskoki daban-daban din to sai malaci akwai fa'idoji masu yawa ana ganewa alfa'idatul ula fa'ida na farko al-ityanu bi sunna wal amalu biha zaka zo da wannan sunnar da hadisi ya tabbatar da ita wal amalu biha kuma zaka yi aiki da ita sunna din ala jami'u wujuhiha bisa dukkan fiskokin da ta zo da ita kuma dukkan nau'i idan kai sai Allah ta'ala ya baka ladan rayar sunna an fahimta amma idan ka makale a kwaya ɗayan to abin zai zama al'ada kuma zai zamto aiki da waccan sunnar a waccan fiskar kai baka samu ladanta ba wanda ya aikata kuma ya aikata sunna kuma ya samu ladan bayyana wa al'umma cewa haka ma sunna ne ina fata ana fahimta malaki cewa li annan nabiy sallallahu alaihi wasallam haka ne ko لان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها هكذا مره يفعلها على هذا الوجه دومين مزن الله صلى الله عليه وسلم فعلها هكذا idan an ce abu kaza wani sahabi yace haka ya ga manzon Allah yanayi idan wani sahabin ma yace haka ya ga manzon Allah yanayi sallallahu alaihi wasallam kuma tsakanin maganar wannan sahabi da wannan akwai banci to haka manzon Allah yayi shi yayi wancan din kuma shi yayi wannan din an fahimta hatta alqur'ani mai girma ana karanta shi manzon Allah yace ya sauka shi alqur'ani ala sab'ati ahrufi bisa bambance-bambancen ruwayoyi har guda bakwai akwai alqira'atu sab'a amma akwai alqira'atu al-ashra an fahimta wanda imamu warshu imamu hafs duri imamu ibnu kathir duk qur'anin suke karanta amma qira'ar wannan ta shaba mun da wannan kuma duk qur'ani ne ba wanda zaka ce ba qur'ani bane wata rana Umar dan Khattab Allah ya kare da shi sai ji wani sahabi iya karanta alqur'ani da wata qira'ar da shi Umar bai santa ba da Umar yaji iya karanta qur'ani da irin wannan karatun sai ci kuma shi yace wallahi sai mun je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaka bata karatu qur'ani yace ba haka manzon Allah ya koyarwa suka je gaban manzon Allah da wannan sahabi da Umar dan Khattab Allah ya kare da shi Umar ke cewa ya rasulullah wannan bata qur'ani yake iya karanta da wata sigar da ba haka yake ba sai ce sake shi yace karanta da irin karatun da kai wannan sahabi sai ya karanta sai ce Umar kai kuma karanta da karatun da kai iya yi ma sai ya karanta yace haka nan qur'ani ya sauka daidai yake ma daidai kai tunda har Umar dan Khattab zai kasa fahimtar wani abu a qur'ani kuma lokacin manzon Allah iya nan sai da yazo ne mu karin bayani to dan me kai in ka ga wani yayi aiki a addini zaka bai sunan dan bid'a ne ba mamaki kai ne baka san abin ba baka san ya aiki aiwatarwar ba karka su kutu baki wajen sawa mutane suna a addini alhali kai kuma ilimin ka bai kewaye wannan abun ba yanda ga wannan misalin sai ka je masallaci 500 baka ji wani limamin ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu baka taba ji ba kuma ya inganta da Allah yanzu ka je karkara irin tamu ka zo daga birni an sa kai limanci ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ai wani waya ya dade banka sallah sai ce ai wani ya zo da kari ya zo da sabon addini to amma da a ce za a dinga aiwatarwa a karatu ana dabbaka shi a aiki ana karatu ana aiki to wannan inkarin zai rabu to amma mun makalkalewa abu daya wannan kuma gaskiya ba daidai bane ba sai maliki cewa domin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata wannan kuma ya aikata wannan wamaratin yaf'alu ala hadha alwajh wal lokacin manzon Allah sai aikata bisa waccan fiska wal lokacin wannan fiska wala wiktasara ala naw'in minha da a ce zaka takaitu akan wani nau'i guda daya la hujira al baqiya ka kaura cewa sauran walam yu'malu bi sunnah to a daidai lokacin baka yi aiki da sunna ba kai daya in abu uku ya tabbata ko hudu ya tabbata kai daya kaura cewa sauran to a daidai wannan aikin dai baka aikata sunna ba kun fahimci karatun ku al fa'idatu thaniya fa'ida na biyu حفظ السنة لأنك لو أحملت إحدى الصفتين نسيت ولم تحفظ مالك تشوين أيكي دا سنة إذن تانا وأنت كي ونن كي وچن كي وچن تو إيا تكين أبن دا كي حفظ السنة كي أي سنة بزات متباكم بزا أنميت أرسابا domin ana ganin ana aiwatarwa ana ganin ana aiki amma idan daya ka makalkale wato wacce ba tsare ta ba za ta yi bata ba za a iya neman ta a rasa shi ne ce hibzu sunna li'annaka law ahmalat ihda sifataini da a ce zaka makalkale wa sifa guda daya to nusiyat wa lan tuhfaz dayar za a manta ta kuma za a kiyaye ta ba an bai bijanna Allah sa dai kuna gane alfa'idatu thalitha fa'ida na uku a wajen nau'anta sunna idan ta zo da nau'i ba ɗaya ba biyu ba al-intibah lit'abbudu lillahi ta'ala akwai fadakarwa shine al-intiba nusarwa da fadakarwa wajen yiwa Allah bauta bi hadhihi sunnah da waccan sunnar da ake aikatawa wanda ya tasbihi 33 ya cike da la ilaha illallah Allah yiwa bauta wanda ya tasbihi 25 Allah yiwa bauta wanda ya tasbihi da 10 Allah yiwa bauta an gane ko me yi 10 in dai akan ilimi yayi yayi wata ibada da Allah ya umarci manzo ya fada mana ga yanda za a yi wanda 25 shi ma inda akan ilimi yayi yayi wata ibada da Allah yake so a yi masa irinta wanda 33 kudai tace muka fa saba yi shi ma yayi ibada da Allah yake so a masa irinta an fahimta shine zaka bautawa Allah da wata nau'in ibada da yake so al-intiba lit'abud lillahi ta'ala bi hadhihi sunnah hatta la yakuna amruka ala sabilil ada harkar al'amarin kai zama to koi al'ada kake ba sunna kake yi ba yanzu wani ya dau aikin addini koi wanda ya makalkale tin iyaye da kakanni shi kenan to kun ga wannan kamar abin da na faɗa da zu wajibi ne ahlus sunna malamai da ƴan uwa daliban ilimi bayan an yi karatu ayi aiki al-qira'atu wal-amal wannan shine zamu taimaki ƴan bayan mu fidda su daga cikin sabani mu fidda su daga cikin rigima addini amma duk tarun karatun da za a yi ba za a yi aiki da shi ba shi ba wannan karatun abu yake bai fito fili ba shine suke cewa dama amal ilmu illa al-amalu bihi shi ilimi ba komai bane face a yi aiki da shi so daga in an karanta manzon Allah yayi kaza yayi kaza to wajibi ne fa wajibi ne aikata wannan abun a sashi a cikin aiki an gane ko a sanya shi cikin aiki kowa ya gani ana yi duk wanda yazo ya tambaye ka ga dalili na ba jahilci nake yi ba ga dalilin da yasa na aikata yanzu ƴan uwa dattawa musamman ƴan wanda suka aure shekara 60 50 60 ai sun san lokacin da aka dinga tatabar za game da wada ulumul alisa an bayyana da can duk an saba saki hannu ake ana sallah kowa ma amma da zuwan sunna ta zo sama da shekara 40 da wani abu to a lokacin in an ga wani ma iya sallah a haka da koyar gari ake ba musulmi bane wani gun duka ake wani gun jiba ake me ya kawo wannan tashin hankalin musulmin da kafin fahimtar wannan din suna sallah amma in ma sun fahimci hakan ba su aiki da shi yasa amma wan mutane da ilimi yazo zai revolution ya canja daga wancin adawa wannan to sai ake gina zo da sabon abu an fahimci wannan to duk aikin sunna in dai za a karanta a koyi a yi aiki da shi wannan zama haka yanzu wani a duniya ya dauka sallama da ita ce sallama a sallah haka ya gani imamin sa kakan limamin sa iyayi baban limamin sa iyayi limamin sa ne zo haka yake in limamin sa ya mutu wanda ya karanta haka yake wani ya dauka sallama biyu ita ce sallama kadai domin haka ya ga tun iyayi da kakannin sa ana yi an fahimta kaga wannan wajibi ne mu sauke amanar ilimi da Allah ya dora mana bisa tsari na agalab da abinda manzon Allah ya fi mun faɗa mun maimaita za mu sake faɗa to manzon Allah sallama biyu fi yi assalamu alaikum wa rahmatullahi bangaren dama assalamu alaikum wa rahmatullahi bangaren hagu wannan ya fiyinta ka kasa rayuwarsa kashi 100 to kashi 85 90 wannan yayi amma duk da haka ba za a ce waccan bata halatta ba domin yayi kuma karatu ya tabbatar haka ne an fahimta me zai fidda mu daga wannan sabanin shi wanda yake dayan wata ran yayi biyu a masallacin sai zare ido kawai in an ce za a cire shi ya ce to ni ba manzon Allah ne wanda yake yin biyu shi ma wata ran yayi daya in an ce kai ya haka ya ce ni ba manzon Allah nake ba kai nake bi ba in ba mi wannan jihadin ba wallahi akwai amana akan mu sauke ta ba addini ba kungiyeci bane addini ba ra'ayi bane abinda manzon Allah ya bari shine addini kawai wa khairul huda huda rasulillah mafi alkhairin shirye shirye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in muka ce za mu bi irin wannan abubuwan wallahi za mu barwa ƴan bayan mu rigima za mu basu cikin sabani an karanta amma an ki aiki da shi a bayyane wannan kuma cin amanar ilimi ne Allah ta'ala ya ba mu ikon gyarawa maliki cewa القاعدة الثالثة كو بنجوا نعم القاعدة الثالثة الانتباه لتعبد الله تعالى بهذه السنة حتى لا يكون أمرك على سبيل الأدب لأن كثيرا من الناس domin da yawa daga cikin mutane idza akhadha bi sunnatin wahida idan kai riko da sunna guda daya sare ya fa'aluha ala sabilil adab to wata ran za a yi sa bisa tsarin al'ada inda za ku dau sunna guda daya ku rike bayan kuma wata sunnar ta zo da wani nau'in ba wannan ba kuma kalkalewa guda daya to addini zai kuma al'ada zai kuma al'ada ba sunna zai kuma ba wala yastahdhilha inda ba ku halatto da ita kuna aikata ta interfractis to shikena lakin idza kana yu'awwidu nafsuhu an yaqula hakaza marra wa hakaza marra sana muntabihan li sunna idan kuma zaka dinga ci ai manzo Allah ya aiwatar da wannan ya aiwatar da wannan ya aiwatar da wannan to koda aikin ba zai yi ba kana fada da bakinka to ya zamto ka zamto muntabihan li sunna kana fadakar da mutane wannan ma fa sunna ce an fahimta wannan ma sunna ce Allah ya sani kuma Allah ya gani mun sauke wannan nauyi musamman kan sallama a sallah mun fada mun maimaita mun sake fada sallaman nan guda uku duk sun inganta a nassi duk wanda kai ba abin zargi bane kai duk wanda kai ba abin zargi bane amma wacce manzon Allah ya fiye yawan yi ita ce wannan an fahimci wannan da kyau ko to wannan shine Allahu fashhad ya Allah ka shaida Malik ya cewa فإذا قال قائل إذن مي مغانا ياتي ما هي الحكمة في أن تردد السنة مختلفة في بعض الأمور في صفاتها إذن وني مي مغانا ياتي مي حكمة أكن سنة غدا لها أي كيني غدا لها أما يذو دي فسكو كيما بمنتجونا في بعض الأمور في صفاتها a wasu al'amura na addini a siffofin abu ɗaya ne amma ya zo da siffa daban-daban to idan wani zai ce mi hikima raka a bar ɗayan ba mana shikenan kulla malam Uthaymeen ya ce muka ce alhikimatu wallahu alam hikima wajen nau'anta suna guda ɗaya ta zo da wannan fiska ta zo da wannan fiska ta zo da wannan fiska Allah shi ne mafi sani awwalan malam ya ce na ɗaya Allah ya hasila milal lil muta'ammid abu guda ɗaya iya kosa da ɗan adam ko ba gaskiya bane yau ne jiya shine bari shine bariya shine shekara biyar goma shine to dan adam zai iya kosawa amma dan adam iya san nau'anta abu iya san wani lokacin a canja ai abu kaza me yasa misali in Ramadan ya zo kowa yake murna in musulmi za a cika masallaci lokacin tarawih ai an dade ba ai bane ai amma ba da kwana goma farko gani ana fara yi kuma an fara gaje sai a fara yin bai kuma in ba masu imanin gaske ba za a ji gaci da suwa amma farkon Ramadan da yaran da matasan da dukkan duk cika masallaci yake domin an shekar ba ai ba zuciya tana san nau'anta abu an fahimci wannan yasa karatu cikin karatu iyaye mata har in mai gida yayo amarya ku yi hakuri an gane ku yin shekara 15 a gumi shekara 20 Allah ya taimake shi ya kare kwarin ki yayi aure to he kin yi hakuri ba dan domin ita wannan amaryar sabon abu ne ki an saba da ki shekara da shekaru to dan wata uku hudun da za a yi dole ki kau da kai idan ita ma ta zama jikin aka saba za a da gidan jiya amma dan rashin hakurin nan da za a samu na wata biyu uku to ana ki samu matsaloli da yawa domin dan adam kullun zuciya tana son sabon abu kullun kana da kaya kala goma amma duk ran da ka ba wace ne dinki to ka dinga matsa masa ka gama ne baka farasa kayan da zaka samu ba amma zuciyarka san wancin sabon take domin wani abu ne wanda jikinka bai saba da shi ba an fahimci wannan to haka dan adam yake haka Allah ya halicci mu da mu to sai malaki ke cewa ya zamto dan adam zai iya gajiyawa har in abu guda ɗaya ne al-milal lil muta'abbid akwai kosawa da gajiyawa ga shi mai ibada din li'annahu idza baki ala shay'in idan ya tabbata kan abu guda ɗaya faqad yalhaqahu milal fi zalim to zai ci karo da wahala da takura da kosawa a cikin wani abu sadiyan abu na biyu anna ba'daha kad yakunu ahwan min ba'di wal lokacin wata siffar ta fi wata sauki mu dau tasbihan sallah 33 3 25 5 10 10 kaga mai yin 10 10 zai samu sauki akan mai yin 33 an fahimta musamman a ce kana da wani uzuri mai karfi a waje harkar rashin lafiya ne harkar wani abu ne wanda la muhala sai ka je ka za ka iya daukar mai goma goma kaga zai bar ahawan zai fi sauki akan mai wancan bangaren to shine malai ce wata sufar babu shakka ta fi wata saukin aiwatarwa waye qumu al-thari waye qumu an-sari alladhi huwa ashaqqa min kuma da ka tsaya a nabin wanda shi ne ya fi wahala kuma ya fi takura amma an ka gangaro wannan sai ga ya fi sauki kuma ya fi aiwatarwa kuma dukkan sunna ta tabbatar ko hadisi ya tabbatar da dukkan ne li'anna ba'du sifati min al-warid domin wasu siffofin da suka inganta fil ibadati a sha'anin ibada ya kuna akhaffu min ba'd wata ta fi sauki ta fi rashin nauyi akan wata fi ba'd al-ahyan aw an su al-amra daban-daban fi yakunu fi zalika mara'a at-takfif alal ibad kuma wannan kamar lura ne da Allah ta'ala ya sanya akwai daga cikin maqasidul shari'a akwai takfif akwai sassautawa da saukakawa bayi a wani lokaci Allah ya ce yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa litukmilu al-iddah wa litukabbiru Allaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun Allah ya ce iya son ku da sauki yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah iya son ku da sauki baya son ku da kunci yuridu Allahu an yakfifa ankum wa kulikal insanu da'ifa Allah iya sanya sassauta muku ya saukaka muku domin dan adam Allah ya halice shi mai rauni Allah ta'ala yana cewa wa ma ja'ala alaykum fid din min haraj millati abikum ibrahim Allah bai sanya mu hukunci cikin wannan addinin ba to daga cikin nau'an ta sunna akwai mura'a lit takfif akwai yanda Allah ya tsara ya zartar a cikin mashi'arsa da iradarsa shi a nufinsa saukakawa bayi ne duk kuma addinai na duniya ba addinin da yazo da siffar sauki ga mabiyansa kamar musulunci musulunci ne fi ce ma dau ibada mafi girma a cikin sa ita ce sallah kai sallah a tsaye yini ka'ida haka Allah ya ce ayi domin ya ce wa qumu lillahi qanitin ku tsaya nan gaba ga Allah kuna masu kaskantar da kai an bayyana to aka ce in tsayuwar ta gagara jinya ko ta larura sai aka ce to ka samu sanda ka dogar da ita kai ta yi sporting ɗinka ta ƙara magani ko ka jingina da gini ya ƙara magani in har tsayuwar ba ka iya yiwa aka ce in jinginan ko dogaran da sanda ta gagara an ci ka zauna kai a zaune idan zaman ma ya gagara ka ce ka jingina a zauna ka samu wani abu ya taimake ka jingina da shi idan zama a jinginan ya gagara an ce ka kwanta kawai bangaren ka na dama ko bangaren hagu ko ka yi rigingina kana kallon sama kai ƙarshe ma sai manzo da ce fa au min iman in komai ya gagare ka ka kwatanta a zuciyar ga kana kana sallah kuma Allah ya karba akwai addini mai sauƙin wannan wanda sauƙin ya ci musulunci ga ramadan Allah ta'ala ya sanya mana watanni guda 12 a shekara inna iddatash shuhur inda Allah 12 shahran fi kitabillah watanni 12 ne a shekarar musulunci to sai Allah ya ce watanni 11 bai dora ma azumin wajibi a cikin su ba sai dai in kana son lada kana son raya sunna kana son farla kai amma azumin da in baka yi ba Allah zai daka ka to a shekara a wata 11 nan babu daga ciki sai dai neman lada neman farla sai ce kuma sai ramadani ya zo a azumci shi kuma da ramadan din ya zo sai aka ce kowa da kowa a haɗu a yi ballantana ma ka ce a'a ai ni kaɗai nake ko mu biyu muke yi a kowa ma yake yi ka san ko wahala ce ka hanga gaba kai kaɗai bane ka dan bijin daɗi amma kai kaɗai ne za ka fi ƙosawa da ita nan da nan to sai Allah ya sassauta mana wata 11 ku ta ce kuna sha in dai ba azumin nafila za ka yi ba azumin wajibi sai ramadan ya zo da aka zo magana zakka zakatun ta kuɗi maɗauta kuɗi yanzu nisabin ya kai waje miliyan 2 sai kana da miliyan 2 taka ta ɗan ɗora ma ina zata taka ci kuma ta shekar hannunka sai aka ce wannan miliyan 2 mu dau misali ma miliyan 2 misali in hini lissafi to a ce sai ka kasa ya kashi 40 sai ka fada kashi 1 kashi 40 ba 40 39 dun naka ne halag malakum Allah ya alƙawarin zai samu albarka a ciki kashi 1 ne aka ce ka dauka ka bai bayin Allah kuma su ma duk wanda ka bai sai ya ma addu'a Allah ya saka Allah ya ƙara dukiya albarka ba haka ke fada ba ne kuma Allah zai ƙara so isawa talakawan son son ka zuciyar su domin ka sauke wani haƙin Allah ka taimake su da shi yanzu ka dau naira miliyan guda idan ka kasa ta 40 to naira 25,000 shine 1/40 na miliyan idan kana da miliyan 2 suka shekara kana jiya zaka fidda zakat to 50,000 zaka bayar ba 50,000 a cikin miliyan 2 to dan Allah dan annabi yanzu wannan in har ma dan adam iya da hankali sai yanzu ana mai bayani akan wannan in dai ka san Allah ne ya baka kuma ka san shine yake juya al'amura akan ka zuwa kan wani amma sai ga wani ya zama to aiki ga wasu mutane ya zama to aiki an bai mutu wannan ka duba zakar amfanin gona Allah ne ba zai yi ruwan ba ba wani wanda ya taimaki Allah wajen shi yake ruwansa da kansa kasar tasa ce jejin nasa ne in ka je ka turbuda amfani a kasar shi zai fito da shi ko kake fito da shi sarkin noma tunda Allah ya ce ai afara'aytum ma tahrusuna a antum tazru'unahu am nahnu zari'un ku bani labari game da abin da kuke binnewa kuke shukawa ku ne kuke fito da shi ko Allah nake fito da shi Allah nake fito da shi duk fa kai fa bakinka ka dauka ka zuba ka rubi yikenan kai tafiya ka gida ya za a rubar da shi ya za a jijjuya shi da hancin su fito waje in ka tahi shuka daidaita wa kake ne ba haka wa watsa kake ba daidaita masara kake a cikin rami daidaita gero kake a cikin rami daidaita dawa kake yi daidaita shinkafa kake yi daidaita masara kake yi ba daidaita su kake yi ba a watsa su kake kawai to amma Allah sai ya daidaita su da kansa sai ya fito da su inda kai za a biyan da kai to wani kansa kasa zai yi ba zai fito ba amma Allah sai fidda kansu duka suka yi sama duk da baka kai jira su ba to Allah ne fa yi ma wannan ya dinga zubo da ruwa lokaci bayan lokaci kana bacci ka tafi yawonka ka tafi ina dinka Allah ya dinga bayin wannan shukar iya girmar da ita da kansa duk Allah ne yake wannan kai dai kawai asbabu ne kadan yi noma ka cire kaza to in kun kula da Allah ne yake akwai amfani da ko noma ba za a ba sai yi akwai wani amfanin ko noma ko taki ba a samu samu iya zuwa iya yi kuma ana samu amfani shi to Allah sai ce dukka kan malaka yi komai ka samu amfani idan buhu ɗaya ne naka ne idan buhu biyu ne naka ne idan buhu uku ne naka ne idan buhu huɗu ne buhu biyar ina nufin naka ba haƙƙin Allah a ciki sai dai in ka so ka yi kyauta ka yi sadaka tunda zakar amfanin gona tana kama daga kamsa ta ausik ausiki biyar wanda shine kimanin kamar buhu shida da rabi buhu shida da rabi an fahimta to an ce sai ka samu wannan amfanin ya kai wancan nisabin sannan haƙƙin Allah ya shigo ciki su ma akwai jinsun akwai ajanas akwai wanda ba su haɗuwa a ce ka yi buhun wake biyu ka yi masara biyu ka yi shinkafa biyu duk ba zakka a kansu an fahimta sai ka yi jinsin da suke haɗuwa kamar wake kala kalansa da wane da wane inda sunansa wake to ka noma daban daban za ka iya haɗa su a guri da lissafi kamar gero da maiwa iya shiga layi ɗaya kamar dawa ja da fara da wace da dusuna a layi ɗaya akwai wanda kwata kwata ba su haɗuwa ka yi gero buhu biyar ka yi dawa buhu biyar ka yi masara buhu biyar ka yi wake buhu biyar ka kasan gajen buhu 20 to duk ba zakka a kansu duk ba zakka a kansu ba ɗaya da kai nisabi sai ɗayan ya kai nisabi sannan ka ce kasa kashi 10 ka fada ɗaya Allah ne ya yi ruwan ƙasar tasa ce ya girmi amfani ya kai aka ci gaba da ɗaya ɗayan ma kuma ka duba wani talaka kusa da kai ko ma ɗan uwanka ka baki akwai addini mai sauƙin wannan shanu an ce su kai 30 raƙumi tun daga 5 akuya 10 akuya 15 akuya 20 akuya sai ya je 25 sannan za a samu 'yan raƙumin da uwarta tana da ciki za a ba da ita an ce ka bada wanda uwar tana ciki domin karkace ka ba to za a yi ba ma wadai duk fa Allah wani abin kamar lallashi mu yake ba to amma wannan sai ga garin mutane wannan shine sauki na musulunci ya yawa ba addini da yake wannan sauki to shine malai ce cewa abu na gaba akwai kula da saukakawa daga Allah Allah iya son wannan al'ummar ta samu sauki bata Allah baya son mu da wahala baya son mu da kunci shine mura'atul takhfif ala al-ibad wa adrabu li hadha masalan ba da zai buga misali game da wannan kad yakunu al-insanu fi shughlin wani lokacin nan adam zai samu kansa cikin wani al'amari wani shughul haka wani abu kacani ya kai shi wa yuhibbu an ya'ti bi dhikril mashru' kuma an yi sallama a sallah iya so yazo da zikiri na shari'a a sallah amma akwai wani uzuri a gaban sa mai karfi wa yadulu alayhi law kala subhanallah walhamdulillah wallahu akbar salatun wa salasin zai tsawaita kansa lokacin ba zai bashi dama ba har in aka ce zai subhanallah 33 alhamdulillah haka wallahu akbar haka yanzu misali ka dau matarka tana labor room tana nakuda musamman auren farko haihuwar farko kan su ne masu gidimi amma kai mai haihuwa 5-6 wanda ma baka sani ba za a haihu ma kana can to amma mai haihuwa farko kaga ai hankalinsa ba zai kwanta ba to a ce ya ma daure ya zo ya yi sallah an ce lalle an sa ta a leburu to kaga ya zauna ya yi tasbihi 33 zai masa wahala na kawo muku misalin wannan ne da duk misalai makamantan waɗannan ba da zai ce subhanallah 33 to zai masa wahala zai masa nauyi zai ja lokaci da yawa wa yashal alaihi zai sauki gare shi an ya kule ce subhanallah 10 marrat yayi tasbihi guda 10 walhamdulillah 10 marrat alhamdulillah guda 10 wallahu akbar 10 marrat yayi allahu akbar guda 10 yayi an fahimta yayi ba wanda zai ce ma bai yi ba fa yakunu fi hadha at-tanwa'i shay'un min at-taysir wannan nau'in da yazo daga sunna to wani al'amarin da yazo cikin sauki kuma sunna ta zo da sauki a wannan bangaren wata sahil da kuma saukakawa mutum da jefa shi cikin sauki alal ibadi wanda saukin ya shafi bayi gaba ɗayan su iz la raiba babu kokonto anna hadhihi sifa al-akira wannan siffa ta ƙarshe akaffu alal mukallafi min sifatil ula babu shakka ta fi sauki ta fi saukakawa akan mukallafi da aka dora masa aikin ibada na dole bisa waccan siffa ta farko mai 33 ko an ce kai 10 kaga siffar 10 ta fi sauki saniyan na biyu anal insan idza nawwa al ibadat cewa dan adam idan ya nau'anta ibada an gane ko fa innahu yakuna ahdaru li qalbihi hakan zai bujiro a zuciyarsa li'annahu idza takaza ibadatan wahida da'ima faqad yaf'aluha bi sifatin automatikiyya la yuhisu biha walakinaha li'annaha adatan lahu ko adata sai malaki cewa annal insan shi mutum idza nawwa al ibadat idan iya nau'anta ibada yayi wannan sunna ta tabbatar wani lokacin yayi wannan sunna ta tabbatar an bayyana fa innahu yakunu ahdaru li qalbihi to hakan zai zama to iya bujirwa a zuciyarsa in yaga wani ma iya aikata to ya san daidai yake ba zai mai mummunan zato ba li annahu idza takaza ada wahida amma idan ka riki ibada guda daya idza takaza ibadatan wahida afwan ba ada ba idza takaza ibadatan wahidatan da'imatan idan ka riki ibada guda daya kullun yau da gobe dabara da bariya ita kare kake yi faqad yaf'aluha bi sifati automatikiyya to kana aikata da safar automatic abu kawai shikenan kamar mota ce automatic kana dade ita wajen didinin driver shikenan da kai da wanda ba kai ba duk wanda ya sinta ta nan tafiya za ta yi kaga abin ya zama to abu ne wanda ya zama to ada la yudabiqu bi sunna la yuhisu biha ba zai ji a ransa ba walakin hali annaha adata domin hakan ta zama to al'adarsa ko yau da gobe duk ya saba da ita ga yake fa huwa yusbihu wa yuhallilu wa yukabbiru wa huwa la yadri ma za qala, zai zamto ma iya tasbihi, iya la ilaha illa Allah, iya takbiri, amma wa huwa la yadri ma za qala, bai ma san abin da yake faɗa ba, domin ya zamto sifar al'ada. Yanzu ka duba wanda za a ce ayi la ilaha illa Allah guda 100 din nan, idan ka ce kai ma za ka bi su, to kafin kai goma wani ya gama 100, ba ka yi wani ya zama al'ada kenan. A ce ayi abu cikin carbi, kafin kai goma mai kyau, to wani ya ce ya gama nasa. Kaga faɗa yake amma bai san abin da yake faɗa ba, an fahimta? To idan ibada ta zama to al'ada ta, haka za ta kasance, za a yi abin ba tare da kula da me abin ya kunsa ba, wace fa'ida ake so a samu a cikin shi. Wa huwa la yadri ma za qala, walakin bina'an 'alal ibad 'alal 'ada, bina'an 'alal 'ada, gini bisa al'ada, domin an gina abin akan al'ada kenan. Wa lihaza, saboda haka, idza lam yantabih, har in ba a fada ku ba, tajiduhu ya'ti bi naw'il ladhi kana ya'tadahu katiran, to zai zo da nau'in wata ibada da dama can kana ya'tadahu katiran, ya saba da ita lokaci mai yawa, ita ya saba ita zai. Lakin idza kana yar'a as-sifatil mukhtalifa al-warida, idan iya kula da siffofi na aikin ibada da suka sha bamban da juna, da kowace kuma ta inganta, ta inna zalika yakunu ahdar li qalbihi wa ajma, wannan zai fi halatto da shi a zuciyarsa ibada yake yi, kuma zai fi game masa nau'o'in sunnar gaba daya, ya aikata wannan, ya aikata wannan, ya aikata wannan. Haza ba'du hukmul iktilafi sifatu bil ibadat, wannan shine wani bangare daga cikin hukuncin nau'anta siffofin ibada a cikin ibada. An fahimci magana? Ya ƴan uwa, duk wannan darasin da ya mana fa abu ɗaya ne zuwa biyu yake so mu gane. Idan har ibada ta zo, ga misalai nan, duk ya kawo ni mana kawo an su, sallama a sallah, tasbihi bayan sallan farilla, an fahimta, da tahiyya, da sallama, duk wannan misalai ne, kowanne ya zo da nau'i daban-daban-daban, kuma kowanne akwai goyon bayan hadisai. To abin da ake bukata gare mu, kar mu makalkale wa abu daya, wai Allah ahyanan din ka aiwatar da wani, ko da lokaci mai tsawo za a dauka, idan an karanta wa mutane, to ayi abin a cikin aiki, ba ruwanka da magana mai magana. Yujahiduna fi sabilillahi wala yakhafuna lawmata la'in, inda zaka tsaya kai ibada, kai tauhidi, kai suna, sai ka toshe kunnanka, baka isa ka ce kowa iyaye banka, baka isa ba, kai dai abinda zaka tabbatar kai abinda Allah yake so manzon Allah ya koyar, in ka dace da wannan, to ka gama da kowa. Dan adam baka isa ce kowa sai ka dada da masa, ba zai yi ba. Ridan nas ghayatu la tudrak, a ce ka gamsar da kowa, to wata gaya ce ba a riskarta, ai ba wanda yake ji wannan ku. Saboda ka ina kira musamman game da ahlus sunna, mu dinga kokarin danne zuciyarmu, muna korar al'ada, muna korar wani abu na mazhabanci ko kungiyanci a ranmu, har in mun karanta mun tabbatar wannan abun manzon Allah yayi ya inganta, mu yi jihadi, mu dabbaga yacin aikin mu. Wallahi idan kai wannan kai jihadi, kuma ka raye sunna, kuma Allah zai baka ladan raye sunna, kuma Allah zai baka ladan fidda al'umma daga cikin rudani da kai, an fahimta da yau? Allah ta'ala ya ba mu ikon gyarawa, ya fi sa ku mu yi lafiya, mu gama lafiya. Mun zo ƙarshen alfasalu al-ashir, yanzu mu tafi al-hadi ashir, in Allah ya kai mako mai zuwa insha Allah za mu tsaya a nan. Abinda muka faɗa daidai, Allah ta'ala ya ba mu ladansa, abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya ɗauke mu daga kansa. Allah ya nuna mana gaskiya, gaskiya ce ba mu ikon binta. Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya, ƙarya ce ba mu ikon guje mata. Muna addu'an Allah ta'ala ya jiƙa mu, ya jiƙa mahaifinmu, ya sa mu yi lafiya, mu gama lafiya. Muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu, ya shiryar da mu da mu da zuriyarmu, ya ɗora mu a tafarki madaidaici. Allah ta'ala muna roƙonka jiharmu da sauran jihohin musulmi da garuruwanmu da garuruwan musulmai gaba ɗaya, Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya. Allah ka amintar da mu daga dukkan abin da muke jin tsoro. Allah ta'ala muna roƙonka ka sanya mana aminci a gidajenmu da masallatayyarmu da gonakinmu da titinanmu da hanyoyinmu. Allah ka ba mu aminci. Allah ka mana zaɓi mafi alkhairi a rayuwarmu. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Na'am. Wa alaikum assalam. to Allah ya sa mun sani. Zakara bin taw majiwa kana na muke gardin kuwa ka ce mutun ya samu buhu goma jinsi daya ya kai ai zaka ko bai kai ba ai da kuma kai gardin yanzu ku ya kai ai zaka ko bai kai ba nawa nace idan ya samu ai zaka a kansa shi da rabi ai ba sai ya kai goma tun daga shi da rabi to zakar wajibi ta hau kansa in baka bayar ba ka ci haƙin Allah Allah ba zai bari ba amma kasar da buhu shi ne da rabi to wannan in ka bayar sadaka yi ko kyauta kai ba wajibi bane in baka bayar ba Allah ba zai kama ka ba amma ka zama marwaci an fahimta an fahimta au nisabi shine kamsa ta ausiqin ausiqi biyar ko kuma ausiqi malamai sun gwada shi ya kai shine kimanin buhu shi da rabi shine zai bada hisabin ausiqi guda biyar an fahimta da wannan shine insha Allah wa alaikum assalam ka gane yawa ai goma ya haura ma yawa sai kasa goma gida goma sun gaba da daya na'am eh to ina zuwa zan zo daya to mu je eh to asali ne dama wannan bai inganta ba asali ba manzon Allah bai taba irin wannan a matsayin addu'a ba ayyuwa mutum ya mutu zuwa ce a karanta kulullahu uhu a karanta ina ɗaya na biyar a karanta duk wannan bai da asali a ibada bai da asali abinda manzon Allah ya koyar da mu yi wa mutum addu'a ma ya koyar da inda zai ya ce idan kun binne ma mutum ku roƙa musu Allah ya tabbatar da su ya tabbatar da firicin su idan an tambaye su fa inna wal ana yus'al domin yanzu nan manzo Allah zai tambaye su abin da yake Allahumma ghafirhu warhamhu wasabbitu in ma da hausa zaka yi Allah gafarta masa Allah ka tabbatar da firicin su Allah gafe masa shikenan to amma mutum ya mutu kaje kace a karanta ma alaihum alhaakumut takasur ya burin tara abun duniya ya shigaltar da su a hatta zurtumul maqabir ga su a kabari to wannan addu'a kake ko labari kake bayarwa ai ba addu'a kake yi ba kamar mutun ya mutu kace inna anzalnahu ma'ana inna anzalnahu fi laylatil qadr an saukar da qur'ani da laylatil qadr wa ma daraka mal duk gashi na ba addu'a kake masa ba ba abun da kace wannan duk bid'o'i ne duk bid'a ne manzon Allah bai taba cewa ku karanta kaza ku karanta kaza ba sai dai tsaya iya addu'a ana cewa amin duk ya halatta an fahimta amma a karanta azu kaza a karanta kaza duk bai zo a sunna ba gaskiya saboda ka sai mu dage mu gyara Allah ya ba mu ikon gyara yawa mai tambaya ta biyu to ta mutuwa ce a ba haka bane ai cewa 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 nan ba haka bane ka tsaya kai na kayan ka hankali a nutsaka yake su to an tambaya ɗaya ce ba sai an mamaye ta ta a kai dai ya gane idan tambayar ka zaka yake da ba kai ka gane tambayar ku wanda muka yi ta zakka ka gane to shikenan ya gane idan kai ne ba gane ba kai tambayar ka ai abin da ake magana buhun tsaba ba na totuwa ba buhun tsaba ba na totuwa ba sai an cahi ya zama kwaya an zuba a buhuwan dinki to shine za a yi buhu da rani ba na totuwa ba to bismillah na'am na'am eh yayi ganta mana ai wannan bazai hana biyu sallah ba
wannan bid'a ne, har bi masallaci ya san abin da yake sallah zaka bi shi, shi wani abin da yake duk bayan sallah ne yayi, ba abin da ya shafi wani da sallarsa. Sallah ana cewa assalamu alaikum an gama sallah, duk abin da zai bayan sallah bai shafi sallah ba wannan. Allahu ta'ala alam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana. To
ala ko wani wanda ya turo da tambayan sa,
to
ya kuri ba rubuto ba kuma
eh ka rike shi. To
tambayan sa na farko yake cewa aici yana da sha'awar zamanto iyalinsa tana saka wando,
to
kuma a cikin gidansu akwai kannansa da yake zama da shi kuma su ma suna da nasu iyalan a cikin gida, to ya halatta ta dinga sa wando ta fito cikin gida. Kuma abu na biyu daga cikin tambayansa shi ne wai matansa biyu ne, to ɗayan tana kyautata masa, zai halatta shi ya mata wani abu na kyauta daban saboda wannan kyautata wanda take masa daban tukunci ya zama tobe ma ɗayan ba? To akwai kuma wani tambaya da yanzu ake bani, wai mutum ne ya sadu da matarsa tana jirin haila, to me hukuncin haka?
To a tambaya ta farko, iyalinsa iya sha'awa tana sa wando ko irin kananan kayanan tana yawo a gida, kuma Allah bai mai arzikin gidansa ba iya tare da kannansa da sauran jama'a, to dole ya hakuri domin su ba muharamanta bane za su yi aurenta, an bayyana sai dai ta sa masa a daki in za ta fito da sanya dogon hijabi ta sa a cikin gida, an bayyana wannan yau bi halatta a ce dan kannansa bane ko yayyansa suna tare a gida ya ce mata za ta iya shiga yanda ta ga dama ta fito cikin gida, bai halatta ba dan a yau din nan iya ba ma sai ya mutu ba, iya sakinta ya halatta kanansa ya aureta, iya sakinta ya halatta yayansa ya aureta, a musulunci ba wani abu wannan, an bayyana ya halatta saboda ka ballanta na ma a ce ya mutu, saboda ka irin waɗannan ba sa cikin wanda shari'a ta ce su ga adon mace ba sa ciki, ba sa wannan layi, kaninka yayanka duk ba sa ciki, ƴaƴanka mahaifanka ƴan uwanta mata da sauran sunan Qur'ani yace sun ga adan bace ba problem, amma waɗannan ba sa ciki, ka kiyaye duk adan da matarka za ta yi ma in dai gida ba kai kadai bane, to ka hakura, ka hakura har sai ainihin ka samu gidanka na kanka, idan ka kulle gidanka na kanka shikenan duk abin da za ku yi ma ku yi, in bar za ku kwabe ku na yi da wata ku kwai da kayan ku ba wani baro wani da ku, to amma har in dai wani zai shigo gidan to matsala ce, ballantana kuma gidan da ke yi ma da matarsa kai ma da matarka, to sai ka yi hakuri da irin wannan laruwa har sai ka samu mahallin kanka kanka wanda kai kadai ne a gidan, to sai ka yi abin da kake so, wannan shari'a ba ta hana ka ba in dai a cikin gida ne. Wallahu alam. Tambayarsa ta biyu game da matarsa ɗaya tana kyautata masa da wani abubuwa wanda ɗayar ko ba ta yi, to malamai sun bude wannan kofar bisa bangaren ilimi, to amma ƴaƴan adam yanzu muna da san kai, idan an bude kofar a fili wanda ma abin da yake nema kenan, kuma dan adam zai iya fakewa da wannan yayi zalunci, to dan adam dai alƙalin kansa ne, da ƴaƴanka da matanka in ba ɗaya ba ce, to shari'a ta ce ka zauna da su bisa adalci komai ka daidaita yi musu shi, yanda wanda yake da haƙƙi a kanka haka wanda yake da haƙƙi a kanka, yanda wacce take da haƙƙi a kanka wacce take haƙƙi a kanka, amma malaman tarbiyya sun ce in har a cikin matanka ɗaya ta fi kyautata ma abinda ba wajibi ba, tana yin abinda za ta faranta mare ta sauƙa ma wasu wahalhalun ba tare da ka ce waccan ta yi ɗin ba kuma ta ƙi ba, kuma ita wannan tana yi ne da irin tarbiyyar da ta samu a gidanta ko kuma irin kyautata ma da za ta yi, ita kuma ɗaya ta ƙi ta ɗau izina tana kwaikwayonta tana yi, to an ce ɗan wani abin da baya cikin dole za ka iya mata kyauta, ya halatta ba ciyarwa ba, ba tufatarwa ba, ba shayarwa ba, ba rabon kwana ba, wannan dole ko faɗa za ku yi dan batuwa da matarka, to sai ka mata wannan, inda tana ƙarƙashin ikon mallakarka na matsayin mijinta sai ka mata wannan, to amma an ɗaya tafi kyautata ma kamar tana ma wanki, tana ma guga, tana kula da gyatimarka, tana kaza, ita kuma waccan ba ta yi, to ya halatta a cikin bisa tsari na ladabtarwa, ya halatta wata ranka mata kyauta, ka ɗan yi tafiya ne ga wata sarƙa mai kyau, to wance ga wannan na kawo miki, domin irin abin da kike yi wallahi na gode na ji daɗi, Allah ya saka da kai, kuma ka ba ta a gaban waccan ba a goye ba.
yau an gaya mai gaya munafirci kenan a yau ba fili zaka bata wanci wallahi wancin da yake mun naji dadi wallahi wanci akina kula da gyace mata naji dadi da nayi tafiya haina tuna da abin da yake mun wallahi ga wannan naka mai kyauta ki maki sa tana ji dole haka za a yi yau wannan ya halatta ko yaya ne wani ya fi din ya ma biyayya ya fi ma da'a ya fi ma komai to ya halatta a ce bayan ka sauke haƙin wajibi to ɗaya mai wannan biyar ka dan masa wata kyauta da za ta sa ƴan uwansu kwaikwaye shi an bayyana wannan tambaya ta ƙarshe ta uku mutum ne yasa da iyalansa suna haila to zai kafara sai ya ba da dirhami 100 dirhami 100 shine hukuncinsa ya kusanci iyalinsa suna al'ada he yayi wannan sannan ya fidda kansa daga laifi abun Allah kuma duk da haka ma yayi ta istighfari sai ta neman gafaran Allah an bayyanta to daga hadari ne ke ta alfarmar Allah ce kai tsaye wannan Allah ne ya ce wala taqrabuna tayahurna an gane ko idan ba tanku suna alada kar ku kusance su yi sun gaba sun tsarki kar ku kusance su haka Allah ya ce ya kawo la'an nahiya kai kuma kaki kace sai kai saboda ka akwai haraji da Allah ya dora ma sai ka biya wannan shine abin da malamai suka ce insha Allah sai ka je ka nemo dirhami 100 ka ba mu nan gaba ka kare a to he je nemo je samu mai je tambayi malamai su mai fasar dirhami din madaras taros wani kama an kira ka nan matarsa ta rasu kwanaki to Allah ya jiganta Allah ya bi mata Allah ya gafarta mata na'am akwai wani ma shi ma ɗaya daga cikin abokan karatunmu a cikin masallacin Alhaji Ibrahim mai zare shi ma ya samu jaraba ta gobara tun wajen sati biyu uku haka gidansa ya kone tare muke karatu da shi to muna son shi a cikin adon Allah ta'ala ya mayar masa da alkhairi abin da ya rasa Allah ta'ala ya mayar masa Allah ya ba shi juriya da hakuri kuma Allah ta'ala ya kawo masa fatahi na alkhairi daga gare shi da shi da dukkan masu jarrabawa irin wannan da makamantansu kuma Allah ta'ala ya tsare mu ya tsare mana rayuwarmu da imaninmu da iyalanmu gaba daya Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.